This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, ma tare da muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya, ana ci gaba da bayyana irin tasiri da gudunmuwar da rediyo ke bayarwa ga rayuwar jama'a ta yau da kullum.
Da haka ina ganin cewa wannan muhimmanci na rediyo da yake ita aka kafa mafi sauki ga samun labaru ga talakawa.
To sai da kuma a bangare daya, wasu manazarta na bayyana yadda fasahohin zamani, musamman wayoyin hannu da kafafen sada zumunta, suke shafuwar tasirin rediyo a wannan zamanin.
Sannan yaran nan matasa, waye ga da ita ake amfani da ita a yi karatu, waye ga da ita ake yi ba aikin banki, to kaga duk bukatar da aka gare ka tana ga waya, including abin da kake bukata na shi saurare.
Tsakan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can an jima idan mun bude layukan mu domin bayyana ra'ayoyi kan yadda wato radio yake yin tasiri da kuma alfanu ga rayuwarku. Lambar ita ce 2029 6850, amma sai an fara saka alamar tarawa da daya. Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su amince da wata matsaya da Russia da Amurka suka cimma ba kan yadda za a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kwashi shekaru uku tana yi da Ukraine idan ba a saka hukumomin Kyiv a ciki ba. Yayin wata ganawa da yi da manema labarai a lokacin da yake hanyarsa ta zuwa Munich, Zelensky, wanda yake shirin haɗuwa da mataimakin shugaban Amurka JD Vance da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a wajen taron, ya ce a matsayin Ukraine na ƙasa mai cin gashin kanta ba za ta amince a cimma wata matsaya ba tare da ita ba. A ranar Laraba, Trump ya yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin ta wayar tarho, inda suka amince da fara tattaunawa don kawo ƙarshen yakin, inda Trump ya bada shawarar cewa mai yiwa su haɗu a Saudiya su tattauna da Putin.
And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and
yace ina ga mun dauki hanyar samar da zaman lafiya. Ina ga shugaba Putin yana son zaman lafiya, shugaba Zelensky ma yana son zaman lafiya, ni ma kuma ina son zaman lafiya, kawai ina so ne ina ga an daina kashe mutane. Daga baya Trump ya kira shugaba Zelensky ya faɗa masa tattaunawar da suka yi da Putin kamar yadda Zelensky ya tabbatar. Kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsayar tsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila, yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kakakin kungiyar Abdul Latif Al-Qanuwa ya ce Hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wannan yarjejeniya, kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma Isra'ila ta mutunta matsayar.
Netanyahu says he will resume the war in the Gaza Strip if Hamas does not follow through.
Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ne ke cewa Netanyahu ya ce zai ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza idan har Hamas ba ta mutunta matsayin da aka cimma ba ta sakin wasu daga cikin mutanen da take garkuwa da su a ranar Asabar. Abdul Latif ya soki kalaman Prime Minister Netanyahu da na shugaban Amurka Donald Trump, yana mai cewa kwarcin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma. A farkon makon nan Hamas ta gidi ta zargi Isra'ila da keta wannan matsayi ta hanyar ci gaba da kai hare-haren sama a yankin na Gaza, hada da hana shigar da kayayyakin agaji. Kungiyar tsaro ta NATO ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro, yayin da ta kuma nuna muhimmancin saka Ukraine da sauran kasashen nahiyar Turai a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen yakin da Russia ke yi da Ukraine. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron ƙasashen kungiyar suka halara a Brussels don gudanar da wani taro kan kuɗaɗen da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun Ukraine.
There's one man in the world capable of convening the parties together to bring peace.
Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth kenan yake cewa idan akwai wani mutum guda a duniyar nan da zai iya shawo kan ɓangarorin da ke wannan yaƙi don samun zaman lafiya, shugaba Donald Trump ne. Wannan taro na gudana ne yayin da Amurka take nuna matsin lamba ga kasashen kungiyar tsaro ta NATO danganan sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro. To kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin Munich na kasar Jamus a yau Alhamis ta jikkata akalla mutum 28. Yan sanda sun ce ana tsare da direban motar kuma a lokacin da ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar tasa. Hukumomi sun ce direban mai shekaru 24 ɗan asalin ƙasar Afghanistan ne da ke neman mafaka a ƙasar ta Jamus. Lamarin ya faru ne yayin da mambobin ƙungiyar ma'aikatan yankin suke zanga-zangar lumana. Kakakin 'yan sandan birnin Munich Thomas Shelshon ya ce da misalin ƙarfe 10:30 wata mota ta kutsa cikin jama'a kuma mutane da dama sun ji rauni. Gwamnan jihar Bavaria Markus Söder ya faɗa wa manema labarai cewa akwai alamu da ke nuna cewa hari ne direban ya kai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya ana ci gaba da bayyana irin tasiri da kuma gudunmuwar da rediyo ke bayarwa ga rayuwar jama'a ta yau da kullum. Wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya ziyarci wani bikin tunawa da ranar ta rediyo da kungiyar muryar talaka ta shirya a Abuja babban birnin Najeriya. Ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Ba za a taba samun shi a ko'ina ba sai a rediyo. In TV ne wake da kudin ma sai TV.
Farfesa Ahmad Adamu na Jami'ar Nile da ke nan Abuja da masu sauraron rediyo na kungiyar muryar talaka a Najeriya da suka gudanar da gagarumin taro da ya haɗa masu jawabi daga jami'o'i don duba tasirin rediyo. Comrade Bishir Dauda daga jihar Katsina ya ce baya gani akwai wata kafar labaru da za ta yi gogayya da rediyo wajen isar da sako.
Za ka ga cewa yaro ne dan makaranta yana rubutu kuma yana sauraron rediyo. To kaga kana rubutu kana sauraron radio kana ma karatun kana sauraron radio mutum ma yana noma yana sauraron radio mutum yana tuki ni ban taba jin an ce dan zakai tuki ka kashe radio ka a mota ba saboda zakai accident amma baka isa ba a ce kana tuki a ce kana karanta jarida ko a ce kana tuka mota misali a ce kana waya duka wannan abun za ga ko a ce kana browser ta za ga hukuma kiyaye hadarin ta hana wannan abubuwan to shi yasa za ga radio har yanzu baka da kamata ta yi fice saboda sha'aninta kuma zaka iya yawo da ita zaka iya zuwa ko'ina da ko'ina yanzu misali ba ta yawo ka yi yawo da misali akwatin talabijin da sauransu.
Haka nan shi ma tsohon mahaucin sauraron rediyo Bello Dandin Maye Suleja ya ce kimanin shekaru 60 yayi yana sauraron rediyo.
Kwantagora akan malalla mai zakka kullun yana aika zabi sonka a gidan rediyo nan muke zuwa mu zo mu zanna muna sauraron wannan rediyo. To dalilin haka ni sabu da rediyo ana nan kuma sai maganar yakin tekun fashe ya zo shi ma sai ne rike rediyo hannu biyu wanda ya zamanto ko da abinci ne ina iya hankuri da ban ci abinci ba in sai mu bato rediyo da ɗayan sauraron sa.
Zaidu Bala Kofa sabuwa da ya fice harkar mu'amala da gidajen rediyo ya ce kafar tana amfanar dukkan nau'in jama'a.
Muhimmancin rediyo ga talaka ya yi ƙarfin a ƙirga mace da ka girki cikin gida ta kunna rediyo ta saurara. Mutumin da ka tukin keke ya kunna rediyo ya saurara, mai tukin babur ya kunna rediyo ya saurara, mai tuka mota ya kunna rediyo ya saurara, mai noma cikin gona ya kunna rediyo ya saurara, bayillacin da ka kiwo cikin daji ya kunna rediyo ya saurara, dalibi da karatu hina cikin karatu ne ya kunna rediyo ya saurara. Dan haka ina ganin cewa wannan muhimmanci na rediyo da yake ita aka fama shi sauki ga samun labaru ga talakawa.
Duk da kuma yanar gizo da wasu kafafen suka yi hakan bai rage martabar akwatin rediyo ba da ya zama tamkar al'ada tsakanin al'umma musamman ma na arewacin Najeriya. Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To da wannan tasiri da alfanun rediyo ga rayuwar al'umma wasu manazarta na bayyana yadda fasahohin zamani musamman wayoyin hannu da kafafen sada zumunta suke shafar tasirin rediyon a wannan zamanin. A shirinmu na yamma mun so mu tattaunawa da Dr. Nasir Daniya wani ƙwararre kuma malami a wannan fannin a Najeriya dangane da wannan batu.
To in ka duba ga karkara misali kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan kafa ta internet can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya amma yanzu ana maganan akwai wani report da statista suka bada shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya suna da wayar tafi da gidanka. Kashi 93 sannan in ka dawo ma kashi 93 din nan kuma an ce kashi 45 zuwa kashi 50 suna da sali internet. To kaga maganan kana iya samun wannan radio ga wayarka. Sannan ga kuma abubuwa na commercialization yanzu in ka tafi kana yada labaranka ga internet. Wanda duk yayi login da internet ko ga manhaja ta waya ko kuma ga computer tai zaka ga akwai abubuwa na tallace-tallace da wata dama da ke tahowa wadda wasu kudade na shiga za su zo na gidajen radio yadda in ana saurare ba a kallo.
Yanzu magana
kuma wannan kana iya saka manhaja yanzu duk shirye-shiryen da kuka yi za ku bar su nan ga manhaja in taho gobe in saurari shirin da kai jiya. Kaga ga radio baka da wannan dama.
To yanzu me yasa mutane suke bada mafi akasarin lokacin su ga wayoyin hannu musamman waɗannan kafafe bisa ga radio kamar yadda da aka saba?
To kaga ga convenience misali mallam mutala wayannan akwai wanda har yanzu agogon ka in kana amfani da Apple Watch ko kuma Samsung Watch smartphone wannan watches din nan zaka ga wayar kana aje wani wuri agogon ka da shi kaka ansa waya da shi kaka browsing da shi kaka message da shi kaka reply kusan duk abin da aka kwamfuta ka kowai ka yana nan. So convenience abu na ɗai ga waya cikin aljihunka shi kuma radio da wahala aka samu karancin rate. So ina ganin size na abin da kake saurare da shi yana ɗaya daga ciki. Na biyu kuma sauwaƙawa ba kowane radio kaka ɗauka mutala kuma yana da internet laƙe da shi ba. So kaga yanzu ita wayar tana dauke da radio, tana dauke da television, tana dauke da camera, tana dauke da duk wani abu, tana dauke da abubuwan da zaka aje hotonka, tana da abin da annan computer da kaka iya typing word processing application, so PowerPoint, Excel da Access duka tana da. So kaga convenience din nan abin da zaka dauka ta gidanka yana ɗaya daga ciki. Sannan akwai kuma restriction na radio zaka ga wutar da yake bukata. Majority radio da aka sauraren wannan abubuwa namu zaka ga battery aka samu ko kuma charging da aka yi mishi bai dadewa kana wasu ayyuka da shi. To ina ganin waɗanga abubuwa da kuma tahiya da zamani kai yau da shekara ta dawo zaka ga wayar da gare ka an rage mata girma kuma an ƙara mata hikimomi. Sannan yaran nan matasa wayar ga da ita ake amfani da ita a yi karatu, wayar ga da ita ake ba aikin banki. So kaga duk bukatar da gare ka tana ga waya including abin da kake bukata na shi saurare din kaga inda yake. So ni ina ganin kalubalen Muhammadullah ya wuce waɗanga radio na zamani.
Dr. Nasir Daniel kenan, wani kwararre kuma malami a fannin fasaha da sadarwa ta zamani a Najeriya. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kamar kullun za a sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan mako zai tabo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa maso yamma. Sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. Duk da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya, akwai dabaru da ake fituro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi, a cewar injiniya Yahaya Ahmed, shugaban kungiyar Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna, wanda ya ce Najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru.
A sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen da ya samar da makamashi. Yanci za a bi su ɗaya bayan ɗaya, ai ba za mu iya gamawa ba. Amma alal misali mu ɗauki ƙasar China wadda ta ci gaba sosai a wannan ɓangaren. Tana da makamashin nukiliya da su coal da menene duk, amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata yanayi. Alal misali China na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasar, a wasu wurare an fi iska, a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai, a wasu wuraren kuma ga koguna nan, sannan kuma da sharan su ma sharan nan da yi wannan bola da abin nan suna amfani da su kwarai. Shi yasa kaga yadda su suka yi tsarin su, inda mu ma zamu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alal misali su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa wannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sa duk matsugunan inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce, to nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi kamar na iska din nan. An kafa musu, to duk matsugunan nan inda mutane suke da abin nan, to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana kai da karkata su ne zuwa masana'antu. Kaga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin, su kuma mazauna wannan yankin ba ruwan su ma da wutar lantarki da ƙasa. Waɗannan abin nan daga halitta kawai ko iska ɗin ko abin nan alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani. Inda kuma suke da rana ta fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu, su ma ana yin su da yawa. Gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu, ta fi kowace ƙasa a duniya. To kisan amfani da wannan sosai kenan. Inda kuma suke da iska na hasken rana, inda kuma suke da koguna da abin nan, gasu manya-manyan dam, banda waɗannan manya-manyan dam akwai ƙananan dam kuma da ake kira small hydro, inda sun yi su kuma da yawa, su kuma waɗannan dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi yasa kaga sun rarraba abin, ko ina suna amfani da makamashin da ya fi yaɗuwa nan a wannan yankin. Sannan kuma wutar lantarki ta ƙasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu. Shi yasa kaga sun ci gaba sosai, ko menene ma suna kirkirowa yanzu. Yanzu suna ƙoƙarin su wuce Amurka ma ko su wuce Amurka ne ma akan ƙere-ƙere dai, saboda suna da makamashin ya ishe su, kuma kullum sabbin abin nan suke kirkirowa. To kaga wannan kawai ma zama mana misali inda za mu iya bi ne, ko kuma haɗa gwiwa da su, amma ba mu da fasaha mu haɗa gwiwa da su, wasu daga cikinsu su kawo mana nan kuma za su iya ɗin a zo a yi a kafa su ana amfani da su. Da za mu sami ci gaba sosai. Ga kuma shara dai wannan na bola da muke kyamansu muke abin, kuma cikinsu muke, saboda ba mu da ma wasu matakai da muka ɗauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan, kuma amma sai ya zai mana illa.
Shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin Najeriya take fama da ita.
Wannan suka zai shaka sa duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan taron da muka yi, insha Allah idan ya saurari abin da na faɗa, na san insha Allah zai kuma gida yana tunani akan shi kan shi wannan irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kan shi personally a cikin shin da adam, sannan kuma ya zai iya wayar da kan wasu ma, saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga 15 zuwa 20 gaba daya, amma abun da ta taba gaskiya suna da yawa, kuma gurguru alhamdulillah na yi shi in the sense that ko dan kai mai yake na wurin zai fahimci abin da na faɗa, kuma zai iya isar da sako zuwa ga sauran wanda ba su wurin. So alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai, kuma da yake akwai manyan mutane wurin, akwai ma'aikata kala-kala da sun zo wurin, kuma alhamdulillah mun samu isar da sako. So gaskiya alhamdulillah zan ci game da wannan.
Na'am. To arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci, sai dai yana tattare da kalubale musamman ma a jihar Zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro. Akwai wata alaka da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta? Idan haka, mecece mafita, duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro abubuwa na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi?
Abin da kenan game da matsalar tsaro, misali ko cikin sa ne magana akan wannan makalar da ta wata climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka, idan aka riba genesis nashi da ya fara tun farko yana da alaka matsalar climate change, saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakaninsu, ana samun kashe-kashe ba. Wannan zai ce an turo shanu sun shiga a gonar shi, sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci, su gari su shanu misali sun ci sun wuce, tun da shi ya yi lizin nashi. To duk abin da ke kosan wannan tun da ma asali, saboda babu wadataccen abinci yau daga inda suke, to kin ga dole suna ƙara bawa gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa, sun yi mallake cin wurin su sun cinye, in da tuta su ga wani abinci kuma su za ku rusu da abinci kan hanya za su tsaya su ci sun ga haƙi za su ci to haka suke suna samu wannan issue da suka kai ana zuwa ana samu matsala za su tura shanu da awakin su su ga cin gonakin mutane su ci saboda abinci suke nema su shanu da sauran dabbobin nasu cikin da idan aka diba da tun tarihin da ma an sa samu da wannan matsalolin kuma yana cika abun suka ƙara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na da Zamfara.
Ana shi ɓangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar Plateau, Nigeria, Ngatwe Kasam ya yi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar Jos take fama da ita.
Kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa. A waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi, amma da yawancin in ka sa kaman kafa 300 kafa 400 haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa, ko kuma kafa 500 in ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi. Amma yanzu yawancin ma ka kai kafa 500 ɗin ma ba ka fara komai ba ma tukunna, waɗansu har sai ka kai wajen kafa 900 da wani abu kafin sai ka samu ruwa. To kin san a kasa ruwa yana zama waɗansu abubuwan da muke kira aquifers, yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kasa. Duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne,
canjin yanayin nan
shi ne yake sa duk abubuwan nan suna faruwa. Kuma ayyukan gona ma duk su irrigation
kuma dai noman rani da sauransu
rani yawa, mutane suna using ruwan ya yawa,
wato kamar ana barnan ruwan kenan.
Yawa za a yi barna, za a yi ta amfani da sha ta amfani, kuma an ɗiba zuba a ƙasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature zafi ya yawa zai kone shi. Kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru bayan shekaru da ɗan dama, amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza. Abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci, but in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu, haka yana faruwa. Amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin ya sa abin yana sori, domin ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru 30 da wani abu minimum, amma yanzu za ki ga a ce a cikin shekaru 5-10 sai a ga abubuwan ya canza gabaki.
Mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ngabtuwe Kasam da ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka ambata, maudu'in shine menene tasiri ko kuma muhimmancin da radio yake da shi a rayuwarku. Wato lambar da za a kira ita ce 0202-980-6850, amma fa sai an saka alamar tarawa da kuma daya. Muna da kira na farko daga jamhuriyar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Ina tare da mai sauraron ku Audu Kasko na nufi unguwar Madasa Tawali da birnin Adar jamhuriyar Nijar. Yanda mun so mu ce wannan rana ta rediyo ta mu ce alhamdulillahi, mun gode Allah ya saka muku da alheri saboda rediyo yana waye ka al'umma, kuma muna gane komi, kuma muna sauraron labarin ku don gaskiya rediyo da ka gane shi abokin tarayya ne. Muna muku fata alheri ne a Amurka saboda mu bamu da rediyo mai tasiri. Babu rediyo mai waye kanun mutane irin rediyon Amurka ne na farko Nijar wanda ke ba da ra'ayi. Mun gode Ubangiji Allah bar zumunci, kuma Allah ya sani ku, Allah ya sa ku tashi na ku gaba da duniya. Yahya, na gode. Ina tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar Wadata Kawole da birnin Adar jamhuriyar Nijar, ku tashi lafiya.
To madalla, to muna godiya kwarai da wannan gudunmuwa taka kamar yadda muka faɗa.
Bari mu raba sara, ina kiran ku zai birnin Kebbi
dau daga Nijar har yanzu. To bismillah. Yawa, ya muna jin ka, menene ra'ayinka? Wake magana kuma daga ina, da menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam, kana jin mu?
To alhamdulillah.
kuna tare da Shehu Arba Asawa, ina kiran ku daga Bayelsa State.
Okay, to.
Hakikanin gaskiya mu yau mun yi buki na ranar rediyo ta duniya a nan Bayelsa. Mun kuma wace tawo lahiya lo, muna yi masauran yan uwanmu duka sauran ma'aikatan gidan rediyo na America, muna yi musu barka da wannan rana. A tashi lafiya.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan lahiya Nasarawa.
Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Salim ne likitan radio.
Na'am.
To yaro na kungiyar muryar talaka na jihar Nasarawa.
Na'am.
To alhamdulillah alhamdulillah. Ai gaskiya yanzu muka tashi ma daga taro na musamman na ranar radio ta duniya. Wanda yake wannan radio ta duniya muhimmin al'amari ne mu a gare mu musamman mu talakawa. Radio ya hada zumunta, ya warwa da al'umma kai, ya sa duniya ta zama mu tabbata kamar yanzu gashi dai tashin na doma amma kuma na America. Kaga kenan radio mu in ba mu ji abu ya fito daga cikin radio ba to bai da muhimmanci. Yana karantar da mu, yana ilimantar da mu, yana gayi mana gargadi da mu da iyalanmu. Saboda haka muna fata, muna kuma kira ga al'umma don Allah a rarare radio kuma ya amfani da shi, musamman hukuma na gidan radio BOA da na BBC da sauran kafafen yaɗa labarai. Muna muku fatan alheri, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. Nagode.
To madalla, har yanzu dai muna nan a Nasarawa. Wake kan layi.
Assalamu alaikum. Sunana Shafale, kafin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam barka da aiki.
Na'am Malam Shafale, to muna jin ka.
Malam, gaskiyar magana wallahi wannan kafafen radio na wannan kasashe musamman muryar Amurka ba abun da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah, mun gode ma Allah. Saboda kaga akwai mutane da dama waɗanda ba makaranta suka ji ba amma dalilin radio mutum ya san ABCD. Kuma duk abun da kake so in dai aka ce radio ya fada, in dai a wannan kasa namu Najeriya ne, to an gama, an zo karke. Saboda haka kiran da nake da ƴan uwa na talakawa su riƙe radio da mahimmanci, saboda babban abu ne kuma makaranta ne bumba, wanda mutum ya samu digiri a radio magana ya gari. Allah ya tabbatar da alheri ku, kuma Allah ya kare ku, Allah ya sa ku kuma aikin ku lafiya. Nagode.
To amin summa amin Shafale. Bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garu, ne radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah, gaskiya wannan rana kullun duk shekara idan ta zagayo nakan yi farin ciki, nakan yi addu'a, kuma nakan yi fatan alkhairi da harkar radio. Na farko kaga Malam Faruku, ina aiki a radio, gidan radio a Kaduna, ina saida radio. Kuma harkar sayayyan nan da muke saida gaskiya ba abin da bace mana a rayuwa ba, tunda mun yi gida, mun je aikin hajji, mun yi waye abubuwa dai gasu nan alkhairi da harkar radio. To ka ko mu harkar wannan rana ta radio, ranar radio ta duniya, gaskiya muna farin ciki da ita, ko muna alfahari da ita, ko muna fatan al'umma za su ci gaba da sauraron radio. Saboda radio za ta wayar da kanka, za ta wayar da duk abin da kake tunani,
da
ko menene a rayuwa za ka ga radio ta yi maka, shi ne maka fata alkari. Allah ya sa a tashi lafiya. Na gode kwarai da wannan dawa da samu. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya.
To madalla Alhaji Musa Garu, bari mu je jihar Bauchi da zamu ɗauki kiranmu na ƙarshe. Dawa muke a Bauchi.
Bayan nan sun kuto ne daga Toro.
To dan Sokoto, kana tare da mu kuwa? Dan Sokoto, kana tare da mu? To ina ga da alama. Bari mu ji. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake magana?
Masha Allah, kana tare da Ibrahim Idris Abubakar, wanda aka fitar da Ibrahim Santana a unguwar Gwete Yola, tarayyar Najeriya.
To a gurguje saboda lokaci, Ibrahim, menene ra'ayi?
Alal hakika radio babban mataki ne a gare mu, wanda yake a gaskiya radio yana da muhimmanci wace da gaske. Dan hakika hatta ku murya Amurka na taba samun abinda wanda yake ba za ka same shi a kasuwa ba. Kun taba turo mini agogo wanda yake ga VOA a jikinsa, wanda ba kasuwa da za ka je ka samu wannan abu. Saboda haka muna farin ciki da wannan babban rana. Allah ya saka muku da alkhairi, a tashi lafiya. Godiya.
To amin summa amin. To muna godiya kwarai ga masu sauraron mu, musamman waɗanda suka kira da waɗanda ma suka yi kokari ba su kira ba. Mun gode kwarai da gaske. To masu sauraron mu, saboda ƙarancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku labarai a takaice ba, amma dai anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Letters Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams. Ni Murtala Faruk, sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.